malamai ba suna ta kai kawo shi za a karbi tubansa ko ba za a karba ba, to eh za a karbi tubansa tsakaninsa da Allah, Allah yana yafe duk abin da mutum ya ce ya tuba, amma mu tsakaninmu da shi ba za mu ƙara yadda da shi ba, dan zai iya yin tuban mu zuru, tunda dai har mun kama shi da yayi wa annabi ƙarya ya je ya tuba tsakanin shi da Allah, amma mu ba za mu ƙara harkar hadisi dare da shi ba, mun daina mu'amala da shi. Amma mutumin da kai harkar kuɗi da shi tuce ka, to ko ya tuba kaga ba nan ne ka kuma da yadda ka bashi kuɗinka ba, kace to shikenan dai wannan abin da ya wuce ya wuce, da ya fe maka, amma ko ba za ka ƙara saki kira shi maka dora masa dakon wasu kuɗi naka. To shine malaman hadisi abin da suke yi, idan mutum aka same shi yayi wa manzo Allah ƙarya ba su hana ya tuba tsakanin shi da Allah ba, wannan Allah yana karɓar tuban bawansa idan ya tuba, ghafiruz zambi wa qabilut tawbi. Amma mu mu'amalar mu da shi ta hadisi ta ƙare, to wannan kadzab kenan. Almuttaham bil kadhib, shi kuma wanda aka same shi a mu'amalarsa da mutane yana musu ƙarya, ba a taɓa samun shi ya ƙirƙiri ƙarya ya jingira manzo Allah ba, kun san zai yiwu ya yi ma ƙarya ya yi mun ƙarya ya yi ma wasu ƙarya, amma ba zai iya wa manzo Allah ba, saboda ya san girman ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahad, kamar yadda ya faɗa, yi mun ƙarya ba kamar ka yi ma wani mutum ba ne daban ba ni ba, in idan ka mun ƙarya ko ka yi ma wani ba za a bauta Allah da wannan ƙaryar ba, amma in ka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya, to in ba a yi sa'a ba hal kiyama ta shi kuma sai kaga wasu suna bautar Allah da wannan ƙarya. Zaka duba kisan nan da ake cewa wani mai hidima a masallacin manzon Allah, wai shi Sheikh Ahmad, Sheikh Ahmad danwa ba a matan ko danwa yi ba, Ahmad haka kowa Sheikh Ahmad yayi mafarki, annabi ya ce kaza kaza ya rubuta kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza, aka rubuta wasu abubuwa aka ce kowa sai yayi kuma ai ta rabawa, wajen shekara nawa, sama da shekara 30, su can waɗanda suke a haramai ne ɗin da manyan malaman ƙasar suka zo suka yi rubutu suka ce ƙarya ne, su musamman ma wani mai hidima a Sheikh Ahmad Abu a nan ƙasar ba, aka ƙaryata aka yayata, amma har a satin nan sai da wani ya bugo min a ƙauyen su, wai gashi an zo ana raba takardar ya raba ko kai ya raba. To kaga duk sanda aka yi manzo Allah ƙarya ba kamar a yi ba wani mutum ba ne ƙarya, to ana iya samun wani yana yi wa mutane ƙarya haka, mu'amalarsa ta mutane ya yi musu ƙarya, amma ba zai yi wa manzo Allah ƙarya ba, a samu ya taɓa yi wa manzo Allah ƙarya ba. To malama hadisi sai su ce wannan muttaham ne bil kadhib, tunda har ya yadda yana ƙarya, to ba mamaki wata rana ma shaidan ya ja shi yi wa manzo Allah ƙarya, mu dai ba mu samu ya yi ba, amma muna tuhumar haka za ta iya faruwa, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. To tunda ƙaryan nan za ta rika habaka ne, tana ƙara girma, tana ƙara, wata rana shedan sai ya masa hudubar cewa to dan dana yiwa manzo Allah ma koya ne. To tunda muna shakka muna tuhuma, shi ma mu aje hadisansa gaba daya, to kaga wannan ba daidai yake da wancan da shi aka riga aka yanke hukuncin cewa makaryaci bane yana yiwa manzo Allah ƙarya, da wannan shi wanda ana tsammani ne ana tuhuma ne, to wannan shi suke cewa al-muttaham, hadisin sa dha'ifu jiddan, wancan kuma hadisin sa abin nan mawdu. To shine anan Suyuti yake cewa hadisin da yazo ta hanyar fasiki, an ce fasiki wanda aka same shi yana aikata kaba'ira kamar mashayin giya ko barawo wani dai dan iska haka, to hadisinsa da hadisin wanda ake ganin shi abin tuhuma ne, ba a ce makaryaci mai miwa annabi ƙarya bane, ba a ce kazzab bane, muttaham ne bil kadhib. Sai Suyuti yace yarqa anil inkari, hadisinsa zai iya samun daukaka har ya bar matakin da za a yi inkarin hadisin bit ta'addudi, idan ya zo ta hanya da yawa da yawa da yawa daban-daban, sai ya rage masa tuhumar da ake masa. Bal kai ba ma haka ba, rubbama a wasu 'yan lokuta ma yasiru kallazi budi, zai iya zama kamar wannan da aka fara da shi, mai wannan ne muka fara da shi Al-Hasan. To wannan magana ta Suyuti ce bata samu karɓuwa ba, malaman hadisi ba su yarda da wannan ba, duk hadisi in ya zama da'ifun jiddan saboda fasikanci na mai ruwayarsa, ko kuma saboda ana tuhumarsa da ƙarya, ko saboda wato da dagulewar lamarin iliminsa, to wannan ba yadda za a yi ya zama hasan. An gane ta'addudu turuq ba za su tashe shi ba, ko da za a ruwaito shi ta hanya 100 ba za su tashe ba. Matukar dai wanda ya ruwaito shi din, waɗanda suka ruwaito shi din shi ma irinsa ne, sai dai in wasu ne masu ɗaukaka da su martaba su tana sama, to kaga shi kamar da shi da babu da ɗaya ne kuma. Anan ba ta lissafi, waɗancan ake dubawa kawai, amma dai a samu wasu ire-irensa su yi ta ruwaito hadisi irin wannan, to wannan ba inda zai kai hadisin. Saboda a da can ana samun masu satar hadisi, idan wani maƙaryaci ya ƙirƙiri hadisi sai wasu maƙaryata ƴan uwansa su yi sha'awa sai su sata, sai wannan ba ya sha'awa sai ya sata, sai ga hanyoyin sun yawa, ga su da yawa, amma kuma duk ƙarshe dai wani ɓarawo ne, wani maƙaryaci ne ya gina hadisin ya ƙera shi, su kuma suka zo suka yi ta sata, ko kuma ya zama na kuskure ne wani ya yi ya ba mu wasu sha'awa, kamar hadisin Sabit ibn Musa Zahid wanda ya zo majalisin Al-A'mash majalisin Shariq ibn Abdullahi Al-Qadi, ya same shi yana darasi cikin almajiransa. To shi kuma Sabit ibn Musa Zahid mutum ne mai yawan ibada, mai yawan kiyamun laili, da Shariq ya hango shi irin tsokana din nan. Shariq ya jawo isnadi, ya karanto isnadin sa daga Amash har zuwa Jabir ibn Abdullah, yace an Jabir annabi sallallahu alaihi wasallam yana hango Sabit, sai ya dakata sai yace man tala qiyamun kasura qiyamuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar, yana masa wasa cewa duk mutumin da yake yawan qiyamul laili to za ga fuskar sa mana kilkili da rana. To shi kuma ya ji ana cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ji an ja isnadi an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai kuma ya ji an ce man kasura qiyamuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar, sai dauka matanin ne aka kawo, shikenan duk inda ya zauna sai ya ce ai ya ji Shariq yana cewa kaza kaza daga annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce man tala qiyamuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar, shikenan kuma makaryata matsarayin hadisi su kuma sai hadisin ya mutu ya ba shi sha'awa, sai suka karkasata suna kera isnadi suna dora ma wannan hadisi, sai gashi ya yadu da isnadi da yawa amma fa ga asalin sa. To kaga wannan isnadin sai ya rudu wani kamar yanda ya rudu da Ya'uddin al-Maqdisi a cikin littafin al-Mukhtara, sai ya kawo shi yana san zai kai hadisi hasan kamar irin wannan magana da Sufi ya faɗa, alhalin kuma hadisin ga kissa sa ga yadda yake. Don haka wannan magana ta ƙarshe, wa ma kana li fiskin aw yura muttahama يرقى عن الإنكار بالتعدد بل ربما يسير كالذي بدي وانا مغادر بها كتكيبا توسيكما سيود يفاتو شكم بطن مظن الحسن مظن الحديث الحسن إنا أكي صمى ننزا أسامو حديثي حديثي حسنة إنا ذا أساميسو من دجي إن ذا أسامو حديثي صحيح ko dai sahihani ko al-kutubul musannafa bis-sahih, ko kuma inda wani hafiz yayi nassi, ko kuma ainihin mustakhrajat. To shi hasan, hadisi hasan ina ake samun sa? Shine sai yace wal kutubul arba'u thumma tas-sunan, thumma ne ba samma bane, wal kutubul arba'u thumma tas-sunan lid-Dharqutni mimma zinnat al-hasan, والكتب الأربع ثم السنن للتتفنن غدا هدو ثم السنن ثم أنا بمعنى الواو بمعنى الترتيب بدو من باب وانا ترتيبي أنا دارق دا السنن الدارق دا نيد سود كسن أبديني باب وانا وان دي شرط أنت صحة كوي شرط أنت حسن وكما كان يتوى للترتيب إذا أكدو بسنن الدارق دني بي حديثي حسن أتكين سبسكي يا يوان na waɗannan littattafai hudu ba. Ala'ayya halin da sun ma'anan ba wani tartibi yake nufi ba. Wal kutubul arba'u thumma tas-sunan lid-Dharqutni, littattafan nan guda hudu, as-sunanul arba na limaman nan guda hudu, Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, sannan kuma da littafin as-sunan lid-Darqutni, littafin as-sunan na ad-Darqutni, yace min mazinnatil hasan, wannan yana daga cikin guraren da ake tsammanin samun hadisi hasan. Littafin as-sunan na ad-Darqutni, Darqutni sunan shi Abul Hasani Ali ibn Umar ibn Ahmad ibn Mahdi al-Baghdadi, mutumin Baghdadi ne. Darqutun sunan unguwa ce, wata babban unguwa ce a Baghdadza, ake ce mata Darqutun, ba daru ba, kaka ce rawahu Darqutni, dara ad-Darqutni a haife shi shekara 306, ya rasu shekara tana shekarar hijira tana 385, 385. Babban malami ne na hadisi, jiya mun yi magana akan ilal dinsa, da muka ce ana mamaki ma a ce da kayan rubuta wannan, haka fitaccen malami ne shahararre, Al-Hakim Abu Abdullahi Naisaburi, ɗalibin sa ne. To tunda yayi maganar waɗannan littattafai, sai yake so ya gaya maka sharuɗan masu waɗannan littattafai guda hudu, As-Sunanul Arba, waɗanda ake hada su da sahihaini su zama Al-Kutubus Sitta. To shine ana yake gaya maka sharuɗan su. Sai ya fara da Abu Dawud, sai qala Abu Dawud an kitabe zakartu ma sahha wa ma yushabe وما به وهن أقول وحيث لا فصالح وابن الصلاح جعل ما لم يضعفه ولا صححة لديه مع جواز أنه وهن. قال أبو داود الإمام أبو داود سني سليمان ابن الأشعث, سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق السجستاني, السجستاني أبو داود السجستاني, أخوي أبو داود الطيالسي لشي ونن سننش عبد الملك ونن كما سننش سليمان, سليمان ابن الأشعث أكف سريد أبو داود السجستاني متمن سجستان, سجستان تني واتو ينكن أفغانستان. An haife shi hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana shekara 202, kuma ɗalibi ne ga Imam Ahmad, sannan malami yake ga su Tirmidhi da Nasa'i. Imam Ahmad ya rubuta hadisi ɗaya daga wajensa, ɗalibinsa ne, amma yana da ruwaya ɗaya daga wajensa, hadithul Akira. Ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 275 lokacin shekarar 73. To akwai bayanin da ya yi game da littafinsa As-Sunan, littafinsa mai suna As-Sunan. Mutanen Makka sun rubuto masa takarda suna so ya musu bayanin wai menene sharaɗinsa wajen rubuta hadisansa na littafinsa As-Sunan, suna so san sharaɗinsa. To a ciki ya rubuta musu sharaɗinsa a wannan littafi. To shine yake cewa a littafin nan na faɗi hadisi sahihi a ciki, zakartu fihi sahiha wa ma yushbihuhu wa ma yuqaribuhu, ko wa ma yushbihuhu wa yuqaribuhu. A cikin wannan littafi na kawo hadisai sahihai, na kawo hadisin da ya yi kama da sahihi da wanda ya kusa da shi. Kaga ya faɗi kashi uku, sahihi da wanda ya yi kama da shi da wanda ya kusa da shi. To sahihi ɗin wanda ya nassi ko kuma ya yi shuru akan abin da akan ingancinsa, ma yushabihu shi ne hadisi hasan, wa ma yuqaribuhu shi ne hadisin da suka ce ya ce dukkan hadisin da ya shuru a kansa fa huwa salih, wanda za a bi magana akan wannan. Wannan hadisi, wannan littafi nashi na As-Sunan yana cewa ya rubuta hadisai 500 daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, daga ciki ya zabo hadisi 4800 wanda sune yasa a wannan littafin nashi na As-Sunan. Wato kaga ya zabo wasu hadisai ne daga cikin hadisai da dama da ya rubuta na Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Littafi ne wanda yake malamai sun bashi muhimmanci kwarai da gaske, saboda irin kyan zubi da tsari wajen talifi da shi sunan Abu Dawud da ya amfani da shi, ya yi masa kyakkyawan zubi da kyakkyawan tsari wajen talifi. Sannan kuma ya himmatu da abinda ake kira ziyadatu siqat, kusan ma cikin littattafan nan shida babu wani marubuci da ya damu da ziyadatu siqat da masa hukunci irin Abu Dawud, wanda shi yasa malamai suka bashi muhimmanci kwarai da gaske, har ma suna cewa shi wannan littafi in kana da shi a gidanka kamar Annabi ne a gidanka yake ma magana, wanda da yake da shi fa kaannama fi baitihi nabiyyun yatakallam. To yace ya takaita shi, bai yi shi da fadi ba, kowane babi yake rubuta hadisi ɗaya ko biyu, wanda shine yake mafi karfin abin da ya samu a babin. Yace ma fihi wahnun shadidun bayyantuhu, dukkanin hadisin da na ganshi mai rauni kwarai da gaske, ko na kawo shi zan yi bayani, zan bayyana cewa yana da rauni kwarai da gaske. Abinda zai sa ya kawo shi, saboda bai samu wani hadisi a babin ba sai shi. Yace to kuma wanda dai shiru ban ce komai akan sa ba, wa ma sakattu anhu fa huwa salih, wanda kuma nayi shiru ban ce komai akan sa ba, to ya dace da me? Salihun ne lil hujja ko salihun ne lil itibar? Ya dace ne a yi hujja da shi kai tsaye, saboda Abu Dawud ya kawo shi bai ce komai akai ba, ko kuwa ya dace na a tsaya a yi bincike, ya iya zama hasan, ya iya zama sahihi, ya kuma iya zama za'ifi amma ba mai tsanani ba. To anan ne malamai suka yi sabani wajen tantance ma'anar wa ma sakattu anhu fa huwa salih, me yake nufi da salahiyya anan? Salahiyatul hujja ko salahiyatul i'tibar? Al i'tibaru sabruka al haditha hal sharaka rawin ghayrahu fi ma hamal? Abinda ake kira i'tibar shine kai bincike hadisin nan, yana da wasu hadisai da suka goya masa baya ko baya da shi, shine i'tibari. To da yace salihun yana nufin lil hujja ko lil i'tibar, to shine malamai suka yi sabani. To shine anan Suyuti yake gaya mana ra'ayin Ibn Salah, cewa ma bihi wahnun aqul, wanda duk yake da rauni mai tsanani, to zan fada in ce wannan raunin sa yana da tsanani. Wa haythu la, idan kuma ban ce komai ba, ma'ana nayi shiru, fa salihun, to ya dace. Fa Ibn Salah ja'ala ma lam yudha'ifhu wa la sahha hasan. Ibn Salah sai yace to duk wanda hadisin da bai launana shi ba, bai kuma ce hadisi abin nan, bai ce hadisi sahihi bane, to kawai mu ce hasan ne. Wato shi Ibn Salah yace ma sakata anhu Abu Dawud, lam yudha'ifhu wa lam yusahihu fa huwa hasan. Sai yace mu bashi martaba ta tsakiya, kan mu tura shi sahihi, kan mu tura shi kuma da'ifi, mu tsaye da shi a matsayin hasan. Kun san ya irin wannan magana akan Mustadrak na Hakim, cewa duk inda Hakim yayi tafarrudi, to shi wama tafarrada fa Ibn Salah fa hasan, wa Ibn Salah qala ma tafarrada fa hasan ladayhi illa li da'fin farjuda. To irin ta wannan magana ce sake faɗa akan Abu Dawud. To Abu Dawud idan ya ka hadisi, bai ce da mu da'ifi bane sosai, bai kuma ce da mu sahihi bane, to shikenan kawai mu ce hasan ne. To shine yace hasan ladaihi, wato hasan ne a gurinsa, ma'a jawazi annahu wahan, tare da halaccin yiwuwar ya zama mai rauni ne shi ma. Wato anan kamar abin da yake cewa me yasa Ibn Salah zai ce hadisin da Abu Dawud ya shiru a kansa bai ce komai ba, zai ce masa hasan, ba zai yi ya zama shi ma yana da rauni ba? Zai yi ya zama yana da rauni, saboda ai cewa ya fihi wahnun shadidun bayyantuhu, hadisin da yake da rauni sosai na bayyana shi. to hadisin da yake da rauni ba sosai ba fa, kaga bai ce komai akai ba, to da mai ba zai yi zama shine ba, kaga akwai ware zama ba fihi wahnun yasirun ne, tunda cewa zai bayani ba fihi wahnun shadidun, amma ba fihi wahnun yasirun bai ce zai bayani ba, to akwai halaccin ya zama shidin ne, shine yace ma jawazi annahu wahn, kai ya zama mai rauni ne, an fahimta? Wato wannan magana ta Ibn Salah ba za ta karbu ba, shi yasa wasu malamai suka ce tayu idan aka yi bincike akan hadisin da ya shuru a kansa a same shi sahihi ne, tunda bai ce in ya kawo sahihi ba zai fada haka ne, sahihan ma ai baya fada, in kana karanta littafin Abu Dawud ba zai ka hadisi bai ce haza hadisin sahih, su ma shuru yake yi, kaga akwai yiwuwar ya zama yana cikin sahihi, akwai yiwuwar ya zama yana cikin hasan, akwai yiwuwar ya zama yana cikin da'ifi, tunda abin da yace kawai zai yi bayani shine da'ifun jiddan, kaga a ce salihun, kalmar salihun dinnan za ta kunshi dukkan nau'ukan nan guda uku, za ta kunshi sahihi, za ta kunshi hasan, za ta kunshi da'ifi, don haka ashe kenan idan Abu Dawud ya kawo hadisi yayi shuru, to a bincika zai iya zama sahihi ne, zai iya zama hasan ne, zai iya zama da'ifi ne, don zaka ga wasu suna sakaci in an ka hadisi sai a ce wannan hadisi Abu Dawud da ya rawaito shi kuma yayi shuru a kansa, wai tunda suka ce yayi shuru a kansa kamar suna ishara zuwa ga ra'ayin Ibn Salah, yayi shuru a kansa don haka hasan ne, to wannan magana ba ta samu karbuwa ba, yayi shuru a kansa ayi bincike, ya iya zama muttafaqun alaihi ne ma, ya iya zama Bukhari ya rawaito shi, ya iya zama Muslim ya rawaito shi, ya iya zama sahihul isnad duk zai iya shuru, ya iya zama kuma hasan, ya iya zama da'ifi, an gane ko? Fa in yuqal qad yablughu sihhata lah qulna ihtiyatan hasanan qad ja'ala, idan wani yace abinda Abu Dawud yayi shuru a kansa zai iya kaiwa matsayin sahihi a wajen Abu Dawud kamar yadda muka faɗa din nan, kulla to in muna so mu bada ansa don mu kare Ibn Salah sai mu ce ihtiyatan hasanan qad ja'ala, shi dai Ibn Salah ya ce da shi hasan ne saboda ihtiyadi taka tsantsan, kada ya ce masa sahihi yayi zulaki, kada ya ce masa da'ifi kuma ya gangaro da shi kasa, to sai ya dauki tsakatsakiya shine ihtiyadin da yayi, amma wannan ihtiyadi ba haka ake so ba, abinda ake bukata shine kai bincike dan ka tabbatar da sahihi ne ko ba sahihi bane, sahihi ne sahihi ne, ba sahihi bane ba sahihi bane, koda yayi shuru tunda bai ce zan yi shuru akan hadisan da suke zan yi bayanin hadisan da suke sahihai ba da wanda suke hasan, ko zan yi shuru akan hadisan da suke hasan, an gane ku? Wannan ita ce magana mafi rinjaye. Fa in yuqal fa muslimun yaqulu la yajma'u jumlat as-sahih an-nubala fa ihtaja an yanzila lil musaddiqi وإن يكون في حزبه لا يرتقي هل لا قضى في الطبقات الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية أجب بأن مسلما فيه شرط ما صح فامنع الذي الحسن يحط وسو كما ابن سيد الناس أبو الفتح اليعمري أتكن للتافنس النفخ الشذي ياي اعتراضي ga shi Ibn Salah, ga wacce magana ta Ibn Salah yace to ai muslim a cikin muqaddimarsa yace zai ruwaito hadisin tabaka ta farko ta malamai ajin farko wanda suka fi kowa sanin hadisi, yace to tunda su waɗannan tabaka farko kuma ba zai zama sun haddace duk hadisi sahihi da ake bukata ba, wato irin tabaka su Malik ke zai gangaro ɗabakar da bata kai taso ba, ɗabaka ta biyu, aji na biyu, to sai shi a nan ibnu sayyidin nas yake cewa to kai Ibn Salah dan menene ba za ka koma sayo muslim ka ce ɗabakar farko sahihi ɗabaka ta biyu hasan, dan me anan ma ba za ka sanya hadisan ɗabaka ta biyu da suke cikin sayo muslim a matsayin hasan ba, wannan yana so ya masa ya masa ilzami dan me anan kace ma zakartu ma sahha wa ma yushabihu ma yushabihu din kace hasan ne ko kuma ma sakatu anhu fa huwa salih kace hasan ne dan me wancan ma ba za ka ce hasan bane a cikin sayyid muslim to shine nan yake cewa fa in yuqal idan aka ce mai maganar anan wanda ya faɗi wannan magana shine ibnu sayyidin nas fa muslimun yaqulu la yajma'u jumlatas sahih an-nubala muslim a muqaddimarsa yana cewa manyan malamai annubala manyan malamai masana wanda suka kai gaya wajen kiyaye da hadda na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar su malik su shu'ba su sufyan ba za su tattara dukkan hadisi sahihi ba ba zai yi su tattara hadisi sahihi gaba daya a ce duk ya kare a karkashin agindin su ba fahtaja dan haka muslim sai ya buƙaci an yanzila lil musaddiqi ya gangaro zuwa ga wanda yake martabar saduk martabar saduk wanda bai kai siƙa ba shine wanda hadisin sa ake cewa hasan wa in yakun fi hifzihi la yartaqi koda kuwa a haddasa bai yi sama ya kai mancan mataki na farko ba muslim ya ce zai gangaro wannan tabakar hal la qada fi tabaqati thaniya bil husni me ya hana ibnu salah ba zai hukunta wa hadisan tabaka ta biyu da muslim ya kawo hadisan su cewa su ma hasan bane misla ma qada fil madiya kamar yanda yayi irin wancan hukuncin da ya wuce kamar hukuncin da yayi wa abu daud dan me bai yi wa muslim ba ko tsoron sa yake ji ko kwarjini yake masa ai sai yayi hukunci iri daya ajib to kai mai karatu in ka ji wannan sai ka bada ansa bi anna musliman fihi sharat ma sahha shi muslim ya shardanta hadisai sahihai ne a littafinsa don haka kada a zo a yi masa karambani tunda ya ce shi hadisai sahihai zai kawo to a bar masa kayansa a matsayin duk sahihai ne don haka kaga ba za ka zo ka kirawo wasu hadisansa ka ce hasan bane famna allazil husni yuhaq don haka ka hana a gangaro da hadisansa zuwa ga hasan kakka yadda sabanin abu dawud shi bai shardanta haka ba shi yasa ibnu salah ya tsoma masa baki an gane ko wannan ansa ce duk dai kare ibnu salah ne to amma dai magana da muka faɗa ita ce maganar mai inganci anan shine hadisin da yayi shiru akan sa zai iya zama sahihi zai iya zama hasan zai iya zama dhaifi malamai kuma duk sai aiki akan wannan kusan ka koma tafan shiru da aka yi masa da kuma aikin da Sheikh Nasiruddin Albani daga baya yayi masa ya ware sayo Abi Dawud da Zaifu Abi Dawud a nan duk za ka ga abubuwan da ake so a cimma to sai ce fa in yuqal fi sunan istihahu ma da'ifiha wal baghawi yuqaddama masabihan wa ja'ala al hisana ma fi sunan qulna istilahun yuntaba sai aka dawo kan baghawi al baghawi muhyi sunna babban malamin nan mujtahidi Abu Muhammad Al-Husayn ibn Mas'ud Al-Farra Al-Baghawi wannan malami ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 516 ya tattara wani littafi da ya kirawo shi Masabihus Sunna wannan littafi ya kawo hadisai ya tattaro hadisai daga cikin Bukhari da Muslim da kuma waɗannan littattafan guda hudu wato waɗannan littattafan guda hudu to sai ya sanya wa kansa wani yare duk sanda ya kawo hadisai kawo hadisan cikin Bukhari da Muslim sai ya ce as-sihah hadisai sihah sai ka hadisan Bukhari da Muslim in kuma zai ka hadisan as-sunan sai ya ce al-hisan al-hisan jam'u hasan as-sihah jam'u sahih al-hisan to wannan ya daure wa malamai kai as-sihah ba matsala daman masu littattafan biyu Bukhari da Muslim sun ce hadisai sahihai kadai za su gyara wannan ba matsala al-hisan nan matsala take hadisan da suke cikin Bukhari abinan sunan al-arba'a Abu Dawud Tirmidhi da Sa'id ibn Majah shin dukkanin su hadisai ne hasan ai ba duka dai hadisai hasan ba ko a cikin su akwai sahihai akwai hasan akwai da'ifai to yaya zai zo duk ya musu kudin goro ya ce musu alhisan an gane wanda bai gane yaran ba sai ya dauka ai duka hadisan da ya ce al-Hisan Hasan ne, alhalin kuma a cikin su akwai da'ifai. To wannan shi ta sa ita ta sa malamai da suka zo suka ga aikin sa suka ja da shi. Littafin Masabihu Sunna yana nan. To shine yace fa in yuqal, idan da za a ci ko wasu malamai za su ci, fi sunan istihahu ma'a da'ifiha, a cikin sunan littafan nan guda hudu, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Maja, akwai hadisai sahihai ma'a da'ifiha, akwai da'ifai. Wal Bagawi qad jama'a masabihan, shi kuma Bagawi yazo ya tara littafin sa Masabihu Sunna, wa ja'ala al-hisana ma fi sunanin, ya sanya dukkan hadisan da suke cikin sunanul arba'a a matsayin hisan. Ai kaga anan ya kawo rudu, tayu ya zama sahihai ne, tayu ya zama da'ifai ne, tunda sun tara wannan da wannan. To wajen a bashi kariya shi Al-Bagawi akan abin da yayi shine ya ce kulna, sai mu ce istilahun yuntama, wannan yarai ne, yaransa ne, haka ya so yayi amfani da wannan kalmar, wato term ne nashi, terminology ne nashi, kai ma an ka je kai naka, an gane. Tunda da yayi bayani suka ce ai yayi bayani a muqaddima, ya ce in nace kaza kaza nake nufi, in nace kaza kaza nake nufi, to dan me zaka rudi? Shikenan ka fahimci me yaren me yake nufi, shikenan bai kamata ka rude ba. Kamar wata kabila da ake cewa idan su idan abu ya musu sun yadda da shi, haka suke yi, idan ba su yadda ba kuma haka suke yi. Saboda haka in ka ce wannan abu yayi, sai su yi haka, to sun yadda kenan. Ko wannan abu ai bai yi ba, sai su yi haka, yayi. To kaga wannan istilahin su ne, in ka je za ka rikici, za ka rikici. Amma an ka fahimci me suke nufi, shikenan kai ma an ka abu ya maka, sai kai haka. Amma an ka zo cikin mu kai haka, to bai ba. To amma duk da haka malamai sun ci gaba da jayayya akan wannan, cewa tunda dai akwai yaran da aka amince masa, aka yadda da shi, duk duniyar masu hadisi suke amfani da shi, bai kamata shi ya kirkiro nashi, dan kirkiro nashi din nan zai kawo balli, gashi kuma ya kawo. Saboda haka kamata a tafi akan yare daya, hadisi sahihi a ce sahihi, hasan a ce hasan. Amma ka a kawo hadisi dan kawai an kawo shi a cikin sunan arba'a, a ce masa hasan, alhalin zai iya zama sahihi ne, ka rage masa martaba, zai iya zama da'ifi ne, ka kara masa martaba. An gane ku? Shi yasa wannan kariyar da ya bashi ita ma ba kariya bace. Don haka cewa la mushahata fil istilah, wannan ba kofa ce aka bude ba kuma kowa ya je yayi yaran da yake so. A dole ne a tsaya a duba wasu ka'idoji, ita kanta wannan ka'idar akwai abin ja a kanta. To shi kenan, sai ya dawo ya ci gaba da magana akan waɗannan as-sunanul arba'a din. Sai ya ce yarwi Abu Dawud da aqwa ma wajad thumma da'ifa haythu ghayrahu faqad. Abu Dawud a cikin littafin sa Sunan yana ruwaito aqwa ma wajada, mafi karfin hadisin da ya samu, wato asah ma fil bab, shine suke ta asah ma fil bab, mafi karfin abin da ya samu na hadisi a cikin babi, tunda kun san babi yake yi. Idan kuma ya laliba yayi babi, babun fi kaza, sai ya laliba bai samu hadisi ba, sai ya ruwaito hadisi da'ifi, da'ifin da bai raunansa bai tsananta ba, wanda su'ul hifz ne, ko jahala ce, ko irsal ne, ko tadlis ne, ba wai mai rauni sosai ba wanda ake tuhuma da ƙarya ba, ko hadisin fasiki. Haythu ghayrahu faqat, inda ya rasa wani abin nan, inda ya rasa wani sahihi, bin yanda bai samu wani ba sai da'ifi, inda duk ya bincika bai samu hadisi sahihi ba sai da'ifi, to zai kawo da'ifin. To wannan shine abin da Abu Dawud yayi a cikin littafinsa, idan babu hadisi sahihi a babi yana kawo ko da'ifi ne. Da'ifi, wasu suna cewa Abu Dawud yana cewa ahabbu ilayhi min ra'ayir rijal, alhadithu da'if ahabbu ilayhi min ra'ayir rijal, da in dauki ra'ayi kawai na wane da wane, gare in dauko hadisin da yake mai rauni ne, ni ya fi min akan ra'ayi na mutane. An ce yana koyi da malaminsa Imam Ahmad, shi ma yana fifita hadisi da'ifi akan hadisin da yake akan ra'ayin da yake akan ra'ayi, wato akan kiyasi. Abinda malamai suke cewa hadisi da'ifi a zamanin waɗancan shine wanda muke kira hasan ko hasan ligairihi a zamanin mu, don haka idan bai samu sahihi ba yakan zo ya dauki hadisin da yake sahihi, hasan ne ko hasan ligairihi ne, wato hadisin da idan aka samu masa wasu hanyoyi zai karfafa, amma ba wai ya dauko hadisi manakir ba, hadisi wahiyat, hadisi mawdu'at, hadisi rubabbu. Ka san abinda wasu suke zuwa sai su dauko waɗannan maganganun sai su rika kawo hadisai rubabbu, hadisin ƙarya bara gurbi, sai su ce ai malamai sun ce gara hadisi da isi da ra'ayi. To shi kuma wanda zai kawo hadisi ne wanda a gurin waɗannan malaman batil suke ce masa ƙarya ne, hadisin ƙarya ne, ba ya da isu waiwai irin wannan. Don haka Imam Ahmad ba zai ɗauki hadisi da isi ya aiki da shi ba. Sannan kuma in ka kuma kulama duk magana da ake babin riwaya ake magana, ba babin amal ba, babin riwaya. A wajen riwaya sukan yi sassauci su kawo hadisi mai rauni wanda rauninsa bai tsananta ba, dan yiwuwar a saman masa wasu hanyoyi da zai tashi ya zama hadisi hasan. A babin riwaya sukan yi wannan, amma ba wai a babin aiki ba. Shi yasa duk in ka koma ka dubi maganganun da aka ruwaito daga Imam Ahmad, daga Abdullah ibn Mubarak, daga Sufyan ats-Tsauri akan batun aiki da hadisi da'ifi, sai kaga maganar riwaya take iza rawaina fil halal wal haram tashaddadna fil asan wa iza rawaina fil raqa'iq ko fil fada'il tasahalna. Maganar riwaya ta sha banban da maganar amal. Shi yasa anan ma sai yace ya ruwi Abu Dawud, riwaya ake magana ba maganar aiki ba. An gane wannan? Sai yace wan nasai man lam yakunu ittafaqu tarkan lahu wal akhirun al alhaqu bil khamsati ibn majah qila wa ma zabihim fa inna fihim wahan. والنسائي كو النسائي دو انا فدا كو كتي النسائي كو النسائي كو النسوي دوك نسبة تيزوا غرنسا نسا سننشي احمد ابن شعيب ابن علي ابو عبد الرحمن احمد ابن شعيب ابن علي الخراساني النسائي. A cikin littafin Mu'jamul Buldan na Yaqutul Habawi ya faɗi dalilin da ya sa aka sama wannan garin An-Nasa. Ya ce lokacin da musulmi suka shiga Khurasan, yankin Khurasan, suka je wannan garin, sai duk mazajen garin suka gudu suka bar matansu. Da su musulmi suka shigo sai suka ga ba kowa sai mata, sai suka ce ina mazan ku suke, suka ce ai duk basu nan. Sai suka ce nunsi o hazal balad, mu jinkirta yakar wannan garin, wato ba za mu yaki da mata ba, mu bari sai mazan sun dawo. To tun daga nan, daga kalmar nunsi o sai aka samu nasa din. Nasa yana nufin jinkirtawa, ce riban nasi'a da ake faɗa, sai jinkirtawa. Ba nisba bace zuwa ga nisa, inda nisba ce zuwa ga nisa sai a ce an-nisa'i bi kasrin nun, amma wannan nisba ce zuwa ga nasa, shine at-ta'khir waslan wa waqfan, haka ake faɗa Ibn Majah. Anan saboda larurar waka yayi wa ha'un din tanwini, Jamal Ibrahim ya karanta da ta Ibn Majahin. Yawwa, an gane ko? Ha'un ce ba ta'un bane. Bil khamsa Ibn Majahin qila wa ma, wannan tanwini da ya mata larura ce, amma shi bis sukun ne, waslan wa waqfan. An gane ko? Ibn Majah, ka cire ta din da yake ciki. Qila, wasu malamai suka ce wa man maza bihim, duk mazajen da shi Ibn Majah yake banta da ruwaya a wajensu, fa inna fihim wahan, to suna da rauni. wato duk mazajen da yake banta da ruwaya a wanda Bukhari, Tirmizi, Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i ba su fitar da hadisan su ba, shi kada ya fitar da hadisan su, to zaka samu suna da rauni. To kaga ba wani abu da zai da a ce za a ya kara har da za a shigo da shi a cikin layi. To amma tun da an riga an yi ba da zaka yi sai ka hakura. To sai yace tasahala allazi alaiha atlaqa sahihatan wad-darimi wal-muntaqa. Akwai waɗanda suka yi sassauci, suka yi tasahuli wajen su kirawo waɗannan littattafai kutubu siha, ce sihahu sita, ko a ce sahih Tirmizi al-jami'u sahih, kamar yadda al-hakim ko al-khatib al-baghdadi suka kira jami'u Tirmizi al-jami'u sahih, ko kuma littafin Nasa'i sahihun Nasa'i. Wannan duk tasahuli ne, wannan duk sassakaci ne da sassauci. Waɗannan littattafan ba su kai matsayin a kira wasu sihahu ba, domin aikin masu littafan kansa ya warware wannan tasmiya, tunda su kansu masu littafan kamar Tirmizi ya ka hadisi ce dhaifi, kai kuma ka ce hadisin littafin sa sahihi, kaga ya warware ka, ya warware abinda ka faɗa. Sannan Nasa'i zai ka hadisai ya yi bayanin raunin su, sannan Abu Dawud shi ma zai kawo ya yi bayani, har ma shi ne yake cewa ma fi wani shadidun bayyantu, har ma mai rauni sosai ya kawo a ciki. To kai kuma ka ce musu siha, kaga anan kana magana, su kuma abinda suke faɗa daban, an gane ko? To shi yasa yace tasahala allazi alaiha atlaqa, alaiha yana kuma kan as-sunan al-arba'a duka, wanda duk ya kirawo su yayi musu suna sahiha, yayi sakaci ko yayi sassauci da yawa. Wad-darimi, hakanan wanda ya kirawo sunan ad-darimi ko musun ad-darimi yace masa sahihud darimi, shi ma yayi sassauci. Darimi ɗaya daga cikin malamai manya, cikin malaman abin nan ne, cikin malaman Tirmizi din ne shi kansa. Darimi babban malami ne, tsohon malami, za ga Tirmizi yana yawan kawo maganganunsa ce Abu Muhammad ko Abdullahi ibn Abdurrahman. Abdullahi ibn Abdurrahman shine sunansa, an haife shi shekarar hijira 181, ya kuma rasu shekarar hijira 255 ranar tarwiya, aka binne shi ranar arfa. To yana da littafi ana ce da shi sunan ad-darimi, ana kuma ce da shi musnad ad-darimi, kiran shi musnad saboda hadisansa dukkan su musnada ce, hadisansa da isnadi cikakke yake kawo su, shi yasa ake kiran shi musnad ad-darimi. Amma zubin sunan ne, yayi shi akan babi kamar yanda sauran littafan sunan suke, kuma yafi Ibn Majah abin nan tsafta sosai, littafin darimi yafi na Ibn Majah tsaftar hadisai sosai. Wasu suka ce da shi ma aka sa ya zama na shida da yafi. To wanda ya kirawo littafin darimi da cewa sahih ne, sahihud darimi, to shi ma yayi sassauci, in ji Suyuti. Sannan wal muntaka, sannan wanda duk ya kirawo littafin al-muntaka na Ibn al-Jarut, akwai littafin al-muntaka na Abi Muhammad Abdullah ibn Ali ibn al-Jarut, wani littafi ne dan kankani, amma kuma hadisansa suna da kyau kwarai da gaske, suna da tsafta sosai, don kusan suna cewa da wuya kaga hadisansa, hadisin shi ya fadi kasa da Hasan, ya fado kasa da Hasan, la yana hatto hadisu fil galib an al-Hasan. Littafi ne mai kyau kuma mai daɗi, wanda wani malami ma ya masa aiki, Abu Ishaq al-Huwaini, Gawsul Makdud bi takhrij Muntaqa ibn al-Jarut. Littafin yana nan, shi ma yayi shi akan babi, kusan zaka iya cewa shine a'ala kitab dan karami, wanda ya kunshi ahadithul ahkam kafin a zo littattafan su a umdatul ahkam da sauransu. Ibn al-Jarud ya riga su gashi dan karami, kuma ya kunshi ahadithul ahkam, kuma sannan hadisansa galibi masu tsafta ne, har wasu suna cewa kamar mustakhraj ne ala sahih ibn Khuzaimah, wasu haka suke cewa littafin sa mustakhraj ne ala sahih ibn Khuzaimah. to shi ma wannan littafin akwai wanda suka kira shi ma sahihi, to duk dai da cewa hadisan suna da tsafta akwai dai tasahuli anan. Ibn Jarud ya rasu a shekara ta 307, shekara ta 307, kaga tabakar su ɗaya da Nasa'i, wato ajin su ɗaya da su Nasa'i ya riga su Ad-Darqutni da sauransu. To ya gama magana akan sunan, sai zo kuma yana magana akan martabar hadisan da ake kira littafan da ake kira masanid, sai ya ce wa dunaha masanidun wal mu'tali min hallazi li ahmadin wal hanbali. Littafan da suke kasa da al-usulul khamsa dinka guda biyar da muka fada sune littafan masanid. Littafan masanid sune al-musnad, shine duk littafin da mai shi ya tattara shi, ya tattara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai, babu maganganun sahabbai, hadisan manzo Allah tsura, sannan ya rattaba hadisan akan sunayen sahabbai, wato ya kawo hadisan Abubakar sai ya gama, ya kawo sannan ya kawo na Umar sai ya gama da su, sannan ya kawo na Usman sai ya gama da su, sannan ya kawo na Ali sai ya gama da su, sannan sauran al-ashratul mubashirin bil janna sai ya gama da su, sannan ahlul badr haka. Wato shi ba zai tsara hadisansa ne akan babi babi ba, kamar yadda muka gani Bukhari da Tirmidhi da Bukhari da Muslim da sauran su, a'a shi zai kawo shi ne akan tsarin sunayen sahabbai. In yace Abubakar As-Siddiq, to in ya tashi hadisansa kawai zai ta zubowa, baya karkasa hadisan kuma yace bara ya fara da tahara sannan na sallah, a'a zai iya fara da hadisin zakka, sannan ka ga hadisin alwalaya biyo baya, sannan ka ga hadisin abin nan hadisin taimama ya zo gaba, haka zai yi ta zubawa ne kawai, sai ya ga ya gama sai kuma ya bude chapter sabuwar sabon shafi na wani sahabin. Wannan su ake kira masanid. Gabanin ayi littattafan nan na al-usul, abin nan al-usulul khamsa ko al-usulus sitta, kafin ayi su an yi littattafan masanid, su Imam Ahmad ibn Hanbal, su Ishaq ibn Rahuya, su Abu Dawud At-Tayalisi, su Abu Bakar ibn Abi Shayba, su Ahmad ibn Mani', duk waɗannan sun yi littattafan masanid tun gabanin a zo kan littattafan su Bukhari da Muslim. To amma su kawai suna tattara hadisan ne, ba kamar yadda waɗannan su kuma suka yi musu wata hidima ta musamman ba, ko dai hidimar a ware sahihi ko kuma hidimar a yi shi babi babi ta yadda mai bincike na fiqhu zai fahimta. To sai siyasa sai littafan masani sai suka biyo bayan waɗancan, duk da cewa sun riga su a talifi, an fahimta. Shi yasa ya ce wa dunaha masanidun, masanidun ko masanidun, yawanci an fi faɗar masanid, ta cewa duk ya halatta musnad ɗin kamar yadda a cikin al-Faruz Abadi al-Qamus al-Muhit yake cewa, ana cewa masanid, ana cewa masanid bil ya'i. Anan yayi musu sarfu da mamnu' ne min as-sarf, amma saboda wazani ya ce masanidun, amma masanidu kawai zai ce. Wal mu'tali minha, wanda yake da daukaka, wato yafi sauran daukaka daga cikin littafan masanid, allazi li ahmad, littafin musnad na Imam Ahmad. Akwai littafin al-musnad na Imam Ahmad, babban littafi ne, duk da cewa ba shi yafi girma ba, akwai littafin da yafi musnad din da yafi kowanne girma, kamar musnad Baqi ibn Makhlad, musnad Baqi ibn Makhlad, akwai musnad na al-Hasan ibn Muhammad al-Masarjasi. Wannan Zahabi yana cewa ya kai sifili, wato juz'i 3000 littafin Masarjasi. To amma yawanci duk turuk ne na hadisai, hanyoyin hadisai ne daban-daban yake tattarawa. Littafin Musnad Imam Ahmad a yanzu shi ne mafi girman musnad da muke da shi, kuma yana nan bugun ƙarshe da aka yi masa, bugun ƙarshe na su Shu'aib Arnaut sifili 50 ne. Hadisansa sun doshi 40,000, sun tasamma 40,000. To wannan littafin littafi ne wanda yake da girma kwarai da gaske, shine ma wanda najin Ibn Kathir ne yake cewa yana jin Ibn Taymiyyah ya haddace shi. To shine yace littafin da yafi kowanne cikin littafan masanid shine wannan na Imam Ahmad wal Hanzali, sai kuma littafin Al-Hafiz Abi Yaqub Ishaq Ibn Ibrahim Ibn Makhlad Ibn Rahuya Al-Hanzali, abokin Imam Ahmad ne, tare suke da Imam Ahmad, ya riga ma Imam Ahmad da rasuwa don ya rasu shekarar hijira tana da 238. Imam Ahmad ya rasu 200 da nawa, yaushe Imam Ahmad ya rasu shekarar hijira tana da 200, da duk kuka kuro min ido haka ba wanda ya sani, waye ce na'am bada zai ko kai na'am dinka laci kana da musala dinka daban. Ya rasu shekarar hijira 240 Ishaq Ibn Rahuya ya rasu shekarar hijira 238. To Ishaq Ibn Rahuya shi ma yana da musnad Ishaq Ibn Rahuya, shi ba a same shi duka ba, amma an samu wani bangare daga cikinsa. Yana da littattafai banda wannan, yana da littafin musnad, yana da littafin tafsiri wanda duk da kansa da haddasa ya yi imla'insa, amlahu min hifzihi, domin shi Ishaq Ibn Rahuya la yuhaddisu illa min hifzihi, sabanin Imam Ahmad duk da ya haddace hadisansa amma baya yadda sai ya rike littafinsa, kace kwakwalwa tana da ha'inci wani lokaci, amma abokinsa shi kuma baya rike littafin, shine Ishaq Ibn Rahuya wanda ya haddace hadisai 70,000 an zahari qalb da ka. To kai ka sa haddace baitocin suudi ma kai da ba abin da ba. To sun ce waɗannan littattafan masanidin guda biyu su kuma su ne suke jagorancin sauran littattafan masanid gaba ɗaya. Ina ga wannan shine ƙarshen abinda za mu karanta a wannan majalisi, ɗan abinda ya rage mana insha Allah ba yawa idan muka zo majalisinmu na yamma sai mu karanta su, sannan kuma mu amsa tambayoyin da ba mu amsa su ba. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.